dukkan su yaran da na wajen nake gaya miki su tafas dukkan sun yi karatu mata guda shida nake da su maza guda biyu a guda shida nan na aurar da guda hudu yanzu zan jin ma nan yanzu zan aurar da ta biyar saurayar auta na kwaya daya ita kuma tana school of nursing ita ma suna final year insha Allah ita ma wurin next year insha Allah za ta yi aure
kallon shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdul Rana Alhamis mataimakin shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris su karbi tikitin tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat. Za mu nazarci darasin da mata a nahiyar Afirka za su iya koya daga takararta. Za mu kuma tsora kan hirar da muka fara makon jiya. Da kallabin mu ta mako wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kuka ji a gabatarwa yau shirin kallabi zai fara nazarin siyasa Amurka bayan tsaye da Kamala Harris a matsayin yar takarar jam'iyyar Democrat wani buri da mata a Najeriya da kuma sauran kasashen nahiyar Afirka da dama suka dade suna neman cimma shirin kallabi ya karbi bakuncin Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California inda Kamala Harris ta fito da kuma Hafsat Yakubu da ke Chicago birnin da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta waɗanda za su yi fashin baki kan wannan ci gaban da mata suka samu a Amurka. Madam Helen Bako ta fara da bayyana tarihin rayuwar Kamala da yadda ya daidai da na galibin matan ƙasashen nahiyar Afirka da ke da burin shiga siyasa.
Na tuna da ita Kamala hankalina ya kan koma akan shi Goodluck Jonathan mun san yadda shi Goodluck Jonathan ya zama shugaban kasa a cikin tarihin shi a kowane lokaci lokacin da ya zama governor akwai abin da ya faru haka nan ita Kamala Harris ta tashi a nan California kuma bata tashi a gidan mutane da za a duba a ce ga sunan suna da arziki gashi nan suna da wani matsayi ba kamar yadda mun sani mamanta ta zo daga India maman ta zo kuma lokacin shekarun ta 19 ta zo nan America sun zo sun hadu da baban Kamala Harris to girmanta ba kamar yadda na bayyana ba gidajen wayanda a ce a zo a gansu ba amma domin zafin aiki da maman da shi baban a halin da suka koya mata shi yasa Kamala har yau ta dauki wannan hali na an koya mata zafin aiki an koya mata ta yi kokari a cikin komai da za ta yi to wannan hali da aka koya ma Kamala Harris har ya sa lokacin da tana nan California ta samu ta je makaranta ta gama makarantar law school da ta zo kuma bayan da ta gama law school ta fara aiki shi fa an ce Kamala Harris ta fara aiki a McDonald's ne fa sannan har an zo zaɓe ta zama district attorney a nan San Francisco kamin nan an zo an zaɓe ta zama attorney general na California so ta fara ne daga kamar yadda suke tura suke faɗi a very low level so ubangiji Allah ya bude mata hanya ga zafin aiki a wurinta to Allah ya dora ta har yau gashi nan an zo an zabe ta mataimakiyar shugaban kasa kuma a wannan lokaci ita tana nan tana takarar shugaban kasa
to Hafsatu wanne darasi ne kasashen nahiyar Afirka ko kuma mata a nahiyar Afirka za su iya yin koyi da wannan tarihi na Kamala Harris da ita Madam Helen ta bayyana
kamar ita yadda Madam Helen take fada ita dai Kamala Harris ta fito ne daga family da ba su da wani a ce arziki haka talakawa ne amma da kokarin mamanta da take ta tallafa mata take nuna mata za ta iya yi sai ta jajirce to ina jin mu kasashe na nan Afirka ko Najeriya in ce zaki ga kaman akwai bambanci da irin nan nan gaskiya suna ba mata ko mutane ko talakawa wanda bai da karfi sukan bashi dama ya fito ya taka rawan gani akan abin da yake sayi especially suka lura cewa kai mutum ne fa da suka san cewa za iya jingina akan ka wata za iya depending akan ga kuma an ga kokarin abubuwan da kake tattaka kaman ita Kamala in kika dubi history dinta yadda Michelle Obama ta fada Hillary Clinton da sauran mazaje masu Clinton din da su Obama duka kowa na na'am da rawan taka gani da tayi a taimakon al'umma tun daga kasan aikin da ta fara har zuwa ga yanzu yanayin jajircewar ta da kokarin ta yana cikin abin da yake gani ya tamara mata baya ana daukaka ta amma kin ga a gida especially aka ga mace sai a dinga mentality din kenan ana ganin ai mace ba za ta iya yin komai ba duk da ba a yawanci ma kika duba akasari ba a ba mata sarari su ma su fito a gani su taka rawan ganin su wannan Kamala ba wai lallai din kawai tana mace bane ake so a ba ta wannan shugabancin amma an ga rawan gani da ta taka a da abubuwa da dama marasa families wanda ba su da hali suna ganin ba za su kai labari ba amma yanayin taimakon da ta yi take ta bubbuɗe hanya dai irin waɗannan abubuwa na cigaba ga mutanen da ba su da hali ba wai sun fito daga family masu kuɗi ba ne dukiya haka ba a'a talakawa ne irinta to kin ga kuma in kika duba a gida abin da ke muke fama da shi kenan especially zan ce Najeriya inda na fito zaki ga kai in dai kai fadan talaka ne fa to in ba wani an san dai Allah number 1 amma in ba wani ikon Allah ba ko da an ga cewa akwai abubuwan da zaka iya yi da zai taimaka ya bude ma ma saura hanya in dai fa ba kai dan wani bane jikan wani bane ko babanka yayi kaza ko kakanka sarki ne da ko ya rike minista ya rike gwamna sai kika ba a bada wannan halin talaka ya samu shi ma ya kusa wanda zai tayi maki sauran al'umma sai kika in kika duba ma position din a Najeriya zaki ga abin ya zama kaman gado ne sai kika in wannan ya sauka yana son ya sa dan shi ko ya sa surikin shi ko ya sa jikan shi hanyar kenan in kika ga position masu kyau ba wai ba ɗaɗan talakawa da za su iya yin waɗannan abubuwan bane fa in kika duba aka zona aka jajirce yawanci a cikin ɗaɗan talakawa akwai masu ilimi yadda inda ake zata amma ba opportunity an ki ba su sarari da za su cimma wannan burin su dai masu mulkin Najeriya din su sun sauka su sa ƴaƴansu ko jikokin su ko kuma waɗannan abubuwan na affecting gida sosai amma kin ga kuma especially na mata din nan mata gaskiya ba wai ina cewa Democrat ko Republican ko nan gida PDP su a'a ba a ba mata sarari ana ganin kamar mace ba ta cancanta ta yi wannan ba wanda idan za a ba mu sarari za a ba yawancin mata sarari za su taka rawan gani yanda ake ganin mazan sun iya za a gani akwai matan da kaman maza su ma sun iya aikin akwai kuma inda akwai gurɓatattun mazaje haka ma akwai gurɓatattun mata saboda haka ya
za mu sake zuwa wannan bangaren Madam Helen menene ya bambanta yadda mata ke neman guraben shugabanci a Najeriya ko kuma kasashen mu na nahiyar Afirka da yadda kika gani ana yi a nan Amurka?
A nan Amurka idan mace tana neman takaranci ko kuwa tana neman wani aiki, yawancin lokaci in kin lura za su faɗa su ce iyayensu mata ne suka karfafa su neman wannan matsayi. Mata suna duban iyayensu, suna karɓar koyarwan iyayensu da sauran mata. Lokacin da ita Hillary Clinton ta yi zancen neman takara na shugaban ƙasa, speech da ta bayar wannan kwanaki ta ce abin da ya karfafa ta, ta duba wata mace, wato ita Ferrari, mace na farko da aka nominating din ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa a nan Amerika. Ta ce wannan matan ta karfafa ta sosai, shi yasa har ma ta ɗauki ‘yarta suka je su ji speech da matan ke bayarwa, domin ita ma tana so ta karfafa ‘yarta ita ma. So mata suna duban halayen sauran mata, yawa ya nuna ce mata suna ƙarfafa juna. Haka nan a 1920 wata mace baka ta fito ta nemi ta zama shugaban ƙasa na Amerika, mace na farko kenan baka wadda ta fito. To ko da su Michelle Obama suna duban wannan mace ne, to mata suna karfafa juna. Iyaye mata ya kamata a Najeriya su fito su karfafa ‘ya’yansu, domin ‘ya’ya mata suna duban iyayensu da sauran mataye da ke cikin society, su ma su zama kamar wayannan mutane.
Ba iyakata kenan ba, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu nazarci tasirin matan da suke riƙe da madafun iko a Afirka a rayuwar sauran mata. Kada ku bari a ba mu a gabatarwa. Yau ma muna tare da Hajiya Hauwa Ahmed, shugabar kungiyar mata Zalla a jihar Kano, wadda ta dauki dawainiyar renon ‘ya’yanta marayu takwas ita kadai, ta kuma dauki matakan inganta rayuwar mata gadan-gadan. A yau Hajiya Hauwa ta yi karin haske kan wani tsarin a daidaita sau na mata Zalla da suka kaddama a birnin Kano wanda ke aiki da wutar lantarki. Waka aka ce a bakin ne ita tafi daɗi, ga kallabin mu ta mako.
Dai bangaren mu kuma da muke na su kuma mata ne muke bi na karkara, su ma masu sana'ar dai su muke bi, muke nuna musu to za mu taimake su su inganta sana'ar su inda za su ringa samun alheri sosai, kuma su samu nutsuwa kar a tayi a ƙare a bashi ko a ƙare a rigingimu su. Muna koya musu hanyoyi da dabarun da za su inganta sana'ar ta su. Su ma muna karɓa musu loan, amma su yanci na kankara in group suke haka ko mata goma kamar suna ɗan ƙungiyanci kamar suna yin mangyaɗa haka, sai mu haɗa su goma, to sai su haɗa su kafa kuɗin sai su taru a gida ɗaya su yi. To su wannan mukan karɓi kayan su ma mu zo mu saida musu a kasuwa don mu taimaka musu inda abin ba zai ringa katsewa ba, ya zama na abin yana tafiya da sauri da sauri, kuma suna ganin ingancin abin. So wa'annan su muka fara yi, to sai kuma na dawo na ringa tunanin yawanci ni ina shiga a jirgin su gaskiya, kuma ina jin irin kalubale ina gani da ido na ma wa'ansu, wasu kuma yara na za su faɗa min a gida da muka shiga mama ga abinda aka ga abinda aka yi kwacen waya. Yarinya ta yarauta na ma ranar nan ta je makaranta, wallahi suka kwace mata wayannan da hikima da wayo suka ɗauke waya sabuwa ce zai da ta kusan kwanta a asibiti, ba ta da abin ya dame ta sosai. So kuma ina ɗan ziyartar hisba haka, akwai wata aminiya ta ma ita ma ina ji sai in ta jin cases kala-kala na yan ajili ta an wan mace kaza an yi kaza, wata ta ce kan naira 100 sai wani ya kwanto a jikinta kurin da zumma kawai ya shigo a kurin, shi ya ce shi yawo ma yake kawai tare in ya gama ce irin wacce ta maka kawai sai biya kuɗi ya shiga kurin ya faɗi wani guri dan kawai ya ringa kwantowa a jikinta kawai shi abin da yake so kenan. Wasu kuma su ga abubuwa dai marasa daɗi ga sunan, so sai naga to in haka ne me zai sa ba za mu dan kawo canji ba dole dai Kano gari ne babba amma dai da dan kadaddin da zamu fara idan Allah ya dafa mana sai kaga an samu saukin abubuwa so sai na fara tunanin kuma dama muna tana tunanin wata sana'a ce a Kano ake ko kuma a kusan ko ina ma ake amma mata su ba su amfani da sana'ar nan eh babu ma kwata-kwata mu a Kano nan eh babu kwata-kwata wata mace mai tuka da ita a sana'a dai babu eh to sai naga to ai ku abu ne mai kyau mu mu kawo mu ma matan mutun da na tabbatar ba za mu rasa jajirtattu masu da kakkiyar zuciya wanda kuma masu neman na kansu ba wanda za su yi dace wannan sana'a so sai na fara tunanin ya zan yi ya zan yi so karshe sai na samu wata ta aiki da wani NGO sai nake gaya mata nace ga tunani na ina so zan kawo
NGO na waje ne
eh link sai ta waje ne kaman a London ne kungiyar take so sai nake bata nace ni kitchen tunani na ina son na ga mata suna daukar mata ɗan uwansu a daidaita sahu maimakon cha kudaden nan da ake da irin abubuwan da yake faruwa marasa dadi cha kudaden yar bata da amfani ko kadan su ce man gaskiya ne sai ce to bari mu dan rubutu a gani ko za mu samu support inda za a abin ya yiwu so sai ta rubuta sai suka acceptin suka je to zasu so sai suka fara zuwa wuri na lokacin ina pension board nema to so muna meeting da su ya za a ne tunani na duk dai akai aka gama so da farko ma su sai suka rasa tallafa min su bani babura kaman guda 20 ko 30 mu fara yi da su free as grant so abin da yau ba saboda corona ta tarin su suke
na wannan tun lokacin corona
shi tun lokacin corona kwarai da gaske tun lokacin corona ita ta dan dakatar da abin ifnat ma aida tun da nemin yayi sa so da corona ta zo suka zo suka ce su ma yanzu ba za su iya bani kuɗi ko siya man wani abu ba amma ba za su yi linkin dina da inda za a samu kuɗi a abin so sai suka yi linkin dina da bankuna wajen guda uku karshe dai sai muka daidaita da Salim Bank su ma wani bangare na alternative finance banking so muna ta meeting da members dina har maka written agreement cewa to shi kenan sun yadda za su yi finance za su taimaka wajen ba da kuɗi a yi abin amma duma ta da suke so member mu da suke son ta karɓa ya kamata dan ka equity contribution wato gudunmuwa ta ita ma na nuna cewa eh da gaske take tana son abu so muka dan aka waye da fazitun kuɗi aka saka suka je suka yi mana babu wajen suka yi wajen babur ɗin daga China so sai suka ƙara mana su yan zo ɗin suka ce to ni wani abu sabo tun da yanzu a duniya ana fama da maganar dumamar yanayi so
ga
tsadar mai kuma dama da ake fama da ita so dan haka mu araba mu yi a dai san namu ya zama na electric ne wanda baya amfani da mai ba kuma baya babu inji ma tare da shi za a ringa cajin shi da wutar solar ko da wutar lantarki ba ana tafiya da shi sai muka ce to shikenan ne da so shine muka fara yanzu babura already sun zo ranar 21 ga watan nan da ya shige muka launching din program project din gabaki daya a Kano kuma dama mun dan zaga mun kai takardun mu duk hukumomi inda ya kamata a ce sun san da mu sun san abin da zamu yi to duk mun kakkai takardun mu kuma da an yi acceptin malamai sun sassa albarka sun ce abin nan indai Allah ya dorar da shi abu ne mai kyau saboda an tsaftace addini kuma an samawa mata sana'a sannan kuma gashi an bada gudunmuwa ta maganar dumamar yanayi din nan so shine muka fara muke ta yin abubuwan yanzu haka muna nan muna ƙara refresher training saboda tun last year sai ana fara horar da su kan tukin wancan karan last year mun yi to kaga wasu sun manta wasu kuma sun yi aure ma daga cikin mu so mun ƙara iban members abin da ya dore man kai da muka sake advertise muka ce muna neman masu sha'awa mata wallahi yanzu mata har sun mana yawa yanzu a kasa muna da mata guda 300 wanda suka fito zahiri suna son su koyi tukin nan yawancin su matan aure ne ma wasu kuma zawarawa wasu kuma wanda aka riga mazaje suka mutu suka bar su da dawane yara ne wasu graduates ne da takardun su sun gama aiki ba aiki sarasa inda za su yi amma ga takardu muna cewa muna sanarwa cewa muna neman mata da su daga ra'ayi wallahi yanzu office Muhammad Raza inda za mu yi da mata so amma ni ina jin dadin abin saboda muna so mu yawa sai dai babura namu dai ba su da yawa sosai gaskiya guda 120 ne yanzu amma dai
120 za a fara
da guda 120 ne suka zo da su za mu fara kuma sun sake mana oda wasu guda 500 yanzu haka suna ruwa muna expecting za su zo Lagos daga Lagos kuma za su zo Kano to dama muna ta yanzu kuma tun da dai ga matan suna so to muna ta ƙara yin horarwa inda da babura sun zo kurin kowace mace za a bata tana yin tuki tana aje deposit tana yin tuki har ta gama biya shikenan babur ya zama nata
to wajen tun da kun dan kungi kuna gwada waɗannan babura kuma charger su ake a kawo yanzu da gwajin da kuke da sauransu ba ta dan idan an sa yake yi awa nawa
ba ya kan yi awa 8 zai yi tafiyar kilomita 100 sannan yi kasa su sun fada mana idan kina tafiya ji ta ga ya rage ya kai kaman saura kilomita 20 ya kare to duk inda kike fara tunanin zagayowa ki dawo inda zaki ajiye ki canza wani so in kina so zaki iya amfani da biyu ma a day amma dai da yake farko ne muna so gaskiya ni limitin din su ba titunan da za su ma ba kowanne titi za mu yadda su shiga ba za mu saita su da iyakacin titunan da za su bi yanzu focus din mu yawanci akan dalibai mata ne da safi karfe 8 karfe 7 7 6 zuwa 7 da rabi already an zo an fito an fara kai yara makaranta kamar daga titin gidan Murtala zuwa BUK all side kin ga nan akwai makarantun ɗan mata da yawa eh so daga nan za ta ringa diba ta cika ta kakkai su so idan ta kakkai su muna nan muna yin tsari na delivery shi kuma shi ma to
delivery
na kayayyaki eh so idan ta samu su shike na za ta je ta kai wannan delivery din kuma za ta bi hanyar delivery din tana daukar passenger tana ajiyewa within limit din so dole za mu route din su ba kawai sa sakin su za mu sa su kai ba saboda magana security kuma magana kinga farkon abu ne duk da dai yan adaidaita maza suna ganin kamar mun zama yan kishiyoyin su haka su shi sa ba ma so su ga kamar ko gugayya muke so ne da su a'a mun duk sanda ne magana ana nuna ko ba mun zo mu gugayya da maza bane a'a kurin dai mu ma muna so mu amfana da haka sufuri inda maza suke amfara a Kano daya kuma muna so mu taimaki mata mu marasa sana'a marasa abin yi su samu abin da za su yi a ciki sannan muna so mu tallafa wa matan mu su samu su ma su mori wani abu daga wannan bangaren na sufuri sannan kuma mu ba da gudunmawa ta maganar jama'ar yanayi da ake fama da shi a duniya yanzu
to mai jira ta wanda tun mamon yanayi abu ne mai tsaki to tun koro zance kuma ga shi mace dole akwai gwagwarmaya tun daga wancan lokaci da aka fara mata zalla aka zo wannan abun a daidai ta sau wani irin kalubale aka ci da shi akan hanya
to sai ku biyo mu bashin amsar wannan tambayar zuwa mako na gaba uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Hajiya Hauwa Ahmed shugabar kungiyar mata zalla da ke da cibiya a jihar Kano da bakinmu na yau yan gwagwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsat Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka. Sai kuma wakiliyar Mubaraka Bashir a birnin Kano da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan mako a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Ya salamu ayya salamu mata na kuma kallabi tsakanin rauna sarani.